Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 8 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma tashar Afara Radio daga birnin Kumasin, Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Ali za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ma masana akan kasafin kuɗin ƙasar Najeriya na shekarar 2018 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisar dokoki da kuma na dattawa na ƙasar Najeriya. Kuma akan hakan ne za mu nemi jin ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin wannan kasafin kuɗin, musamman idan kuka kwatanta da kasafin kuɗi na bara. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Beijing yau Laraba. Ziyararsa ta farko a matsayin shugaban Amurka ƙasar da ya saka wa ido galibi da kallo wani iri a yunkurinsa na samar da ayyukan yi a nan Amurka. Batun cinikayya shi ne jigo a kan ajandar sa da kuma batun Koriya ta Arewa. Jami'an fadarwa da suka ce shugaban na Amurka yana da niyyar matsa a China lamba a kawar Koriya ta Arewa kuma babbar abokiyar cinikayyarta ta hura Koriya ta Arewar wuta ta yi watsi da shirin nukiliyar ta, wanda shi ne jigo a jawabi da ya gabatar a gaban majalisar dokokin Koriya ta Kudu sa'o'i kafin ya tashi zuwa China. A jawabin shugaba Trump ya kira da kakkausar lafazi ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kakkaɓe hannayensa kan mallakar makaman nukiliya domin ya samu damar hawa kan siraɗi mai kyau.
Jam'iyyar Democrat ta samu nasarori a zaben gwamnoni da aka yi jiya Talata da dama a wasu zabuka a faɗin ƙasar. Dan jam'iyyar Republican Ralph Northam ya samu nasara a zaben gwamnan jihar Virginia. A zaben wato da babu tabbas a kan makomar wannan zaben, ya doke dan jam'iyyar Republican Ed Gillespie a zabe na wato na cike gurbin gwamnan jihar na Democrat kenan Terry McAuliffe. Northam, wanda a halin yanzu shi ne mataimakin gwamnan jihar ta Virginia, yana kan gaba da yawancin ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kamin abokin takararsa wato Ed Gillespie ya fara tallace-tallace inda yake sukar Northam a kan batutuwa wanda suka hada da 'yan banga da bakin haure da kuma kare mutum-mutumi a zaman kayan tarihi. A ƙuri'ar jin ra'ayin masu zaɓe da aka yi, kusan sulusun waɗanda suka jefa ƙuri'unsu sun ce sun zaɓi ɗan jam'iyyar Democrat ne domin nuna adawa ga shugabancin Donald Trump a daidai lokacin da yake cika shekara guda a zaɓinsa shugaban Amurka.
Mataimakin shugaban na Amurka Mike Pence shi kuma da uwar gidansa Karen za su yi tattaki zuwa ƙauyen Sutherland Spring da ke jihar Texas a yau Laraba domin jajantawa da nuna alhini ga waɗanda suka jikkata da iyalan waɗanda harin da aka kai kan wani coci ritsa da su a hari na baba na inda rayuka suka salwanta. Mr. Pence zai yi jawabi ne a wani taro na musamman domin yin addu'o'i ga mutane 26 da wani ɗan bindigan ya harbe ya kashe ranar Lahadi da ta gabata lokacin da suka taru a cocin domin ibada tara wannan rana. Cikin waɗanda mataimakin shugaban na Amurka zai gana da su har da mutane 10 waɗanda suka jikkata a harin, kuma har yanzu suke cikin wani mawuyacin hali.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Myanmar ta ce sukar da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi a kan yadda take tafiyar da ‘yan gudun hijira na Rohingya zai yi matuƙar illa ga shawarwari da makwabciyarta Bangladesh ke yi a kan yunkurin sake maida 'yan gudun hijira su 600,000 da suka tsallaka a kan iyaka suka shiga ƙasar domin kaucewa matakan murƙushe su da sojojin Myanmar ɗin suke musu. A ranar Litinin, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin wata sanarwa wanda kwamitin ya bayar ya tabbatar da matuƙar damuwa a kan rahotanni da suka nuna ƙasar tana keta 'yancin bil'adama da sojojin ƙasar suke yi a jihar Rakhine. Daga nan kuma ta yi wannan kwamiti ya yi kira ga gwamnatin ta taka wa sojojin nata bulki. Ofishin Ansan Suci wacce ita ce shugaban kasar ya fidda sanarwa a yau Laraba a zaman martani na tana yana cewa wato kwamitin sulhun yayi wasi da cewa matsaloli da Myanmar da Bangladesh suke fuskanta ba za a warware shi kadai ne akan ko kuma akan shawarwari tsakanin su kadai ba.
Kamfanin Uber ya ce ya sanya hannu kan wata yarjejeniya da hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka da ake kira NASA a takaice domin kera motocin taxi masu tashi nan da zuwa ƙarshen wannan karni. Kamfanin ya faɗa yau Laraba cewa yana fatan wannan taxi mai tashi zai fara aiki nan da shekara ta 2023 wato shekaru 6 nan gaba duk da cewa shirin yana fuskantar kalubale daban-daban. Shugaban sashin tsare-tsare na kamfanin Uber Jeff Holden ya bayyana fatar shirin zai rage lokaci da yake daukar mutane kan hanya. Misali kamfanin ya ce tafiya daga San Francisco zuwa San Jose a nan Amurka wato a jihar California a lokacin da ake yawan zirga-zirga yana daukar sa'o'i 2 kan kudi $111, amma idan wannan tasi mai tashi ta fara aiki zai dauki minti 15 ne kadai kan kudi $129, amma daga bisani farashin zai ragu zuwa $43 sannan ma ya sauka zuwa $20.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ɗan Najeriya da yana ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2018 wanda shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisun ƙasar a jiya Talata. Babangida Jibrin ya tattaro ra'ayoyin wasu talakawa tare da jin abinda masana suke faɗi akan wannan kasafin kuɗin a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
‘Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da kasafin kuɗin naira $8.6 trillion da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatarwa ‘yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya a jiya. Kamar da aka gani dai kasafin kuɗin na baɗi ya ɗara na shekarar da muke ciki, to koya 'yan Najeriya suka ji game da wannan kasafin kuɗi?
Gaskiya wannan kasafi ya yi kyau, mun ji daɗi fiye da yanda ake zato kwarai da aniya.
Amma wasu na kukan cewa na bara ma ba a gani a ƙasa ba.
To akwai cikin 'yan majalisa da sauransu akwai masu ƙahon angulu masu mai da hannun agogo baya ko ba gaskiya ba, shi ke sa haka. Amma mu da yake mabiya na gaskiya ne muna nan muna da fatan alheri akan wannan abu.
Magana cewa kasafi ai ba daga baki ne ai kurum. Ina na bare da akai mu ba mu ga komai ba.
Kana nufin gashi ƙarshen shekara har yanzu ba gani a ƙasa.
Har yanzu ban gani a ƙasa ba. Ga an yi wani na bane wanda yafi na bare, to ai ba mu ga ma na baren ba bare. Sai dai mu fata.
Duk wannan trillion da aka lissafa.
Yo, trillion da aka zo ina suke? Wai gansu? Ranka dai wannan dillin safin dokin rano ne. Na bare ma ba mu ganshi ba bare na wannan da akai bana.
To sai dai kuma a cewar masana tattalin arzikin Najeriya irin su Alhaji Kasim Garba Kurfi, masana tattalin arziki da saka jari da ke nan Lagos, ya ce ba bayyana kasafin kuɗin ne ke da wuya ba amfani da shi, kuma lokaci yayi da 'yan majalisun dokokin Najeriya za su mai da hankali wajen baiwa gwamnatin tarayya damar gudanar da manyan ayyuka, a inda ayyukansu na mazaɓu a baiwa jihohi da kuma ƙananan hukumomi, ta haka ne kawai 'yan Najeriya za su gani a ƙasa.
Dan majalisa ya kamata su gani ka san ta kullum kokari suke a yi masa abin da ake kira constituency project. To ya kamata kowa ya gane, kowa hada matsayin shi. Yanzu idan ka ce gwamnatin tarayya za ta jefe ma deportation, gwamnatin tarayya za ta jefe ma kwalbati, gwamnatin tarayya za ta jefe ma hanya wadda ba za a samu kwalta ba. To ai abubuwa to ita local government da state sun kone za su yi.
Har ila yau a cewar masanin tattalin arzikin kasafin kuɗin na da matsala idan aka yi la'akari da ɗimbin kuɗi har naira tiriliyan fiye da 2 da gwamnatin za ta kashe wajen biyan kuɗin bashi da ake bin Najeriya, musamman ma dai kuɗaɗen bashi na cikin gida.
Kuma ka ga kuɗin da aka ware wanda kaɗai za a yi biya ba a rage ba su suka da kuma biyan kuɗin ruwa wajen over 2 trillion wannan ba karamin magana ba ce. Harkar rayuwa idan aka ce ka ware 2.4 trillion za ka yi harkar manya-manyan ayyuka, kuma ka ware 2 trillion za ka biya kuɗin ruwa da bashi, to ka ga wannan magana ce wanda ya kamata a ji ba. Idan kuɗin da za ka ware a gidanka ka ce za ka yi manya-manyan ayyuka kuma kusan wannan kuɗin za ka ware ka biya kuɗin ruwa da bashi, to ai ko ya kamata a ji ba bashin nan. In ka kula lokacin wasu sai da muka koma bashin nan ya yi ƙasa, to yanzu a ce muna ware 2 trillion a biya bashi mallan wannan ai ba karamin magana ba.
Mar dai sauran ƴan Najeriya shi ma shugaba Muhammadu Buhari yayi kira ga ƴan majalisun dokokin Najeriya da su hanzarta abincewa da wannan kasafin kuɗi domin fara aiki da shi a watan Janairun baɗi, ganin yadda har yanzu ake ci gaba da hakikaka game da kasafin kuɗin shekarar nan da muke ciki, wanda kuma yake gab da ƙarewa nan da ƙasa da watanni biyu. Baban ya jifrin murai Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida baban gida Jibrin. Jama'a kada ku sha'afa, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 41 na rana a nan Washington. Akan wannan batu ne kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku, ko ya kuke ganin wannan kasafin kuɗi na shekarar 2018 da shugaba Buhari ya gabatar ga majalisun ƙasar, kuma idan kuka kwatanta shi da kasafin kuɗi na bara. Kan wannan ne za ku kira ku ba mu ra'ayoyinku, amma kafin haka sai a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar bisa inji.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka 1 sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla, muna da kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amma wa alaikum salam Alhaji Musa.
Baba ya ku makeri barka da yamma, ne maka barka da aiki. Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kaduna Najeriya sunana.
To Alhaji Musa bismillah.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari mun ga budget kuma mun ga shugaban kasa ƴan majalisa sun ba da haɗin kai. To fatan dai da muke yi wannan budget da shugaban kasa ya kai, Allah ya sa ya zama alkhairi ga ƴan Najeriya baki daya. Domin gaskiya mu abin da muke dauka, idan ɗan Najeriya zai ga amfanin budget ɗin Najeriya, to sai ya tabbatar da ya kaddani roman demokuraɗiyya. Domin gaskiya idan muka dauka, kaga talakan Najeriya shi ke fama da walalu, a yanzu ina fama da yunwa, yana fama da rashin lafiya, rashin kuɗi, ya riga da kasuwa take ba kasuwa ba abubuwa saboda yanayin abubuwan da ya tsaya. Da haka muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya kamata a cikin wannan budget a tusa abin da zai taimaki talakan Najeriya, shine mu fita da ƙarshe ne muka fatan alkhairi.
To nagode Alhaji Musa. Bari mu je jihar Ondo. Jama'a da Allah, a rika takaitawa saboda wasu kuma su samu su tofa albarkacin bakunan su. Sunanka Hassan ko?
Daga garin Ondo ba.
To Bala Hassan, muna sauraron ka.
Gaskiya budget din nan da aka yi, ya kamata a fara aiki da shi. Kaga an ce na bara ma ba ayyuka da shi ba, ya kamata a saki kuɗi a yi ayyuka da shi. Ga ayyuka, a inganta ilimi, a inganta lafiya, a inganta titi.
To mun gode kwarai da gaske.
Na gode ku tashi lafiya.
Yawa Malam Hassan. To mun gode Malam Hassan daga Ondo. Ga wata kira kuma daga Kaduna. Wani ne a Kaduna
haƙi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Usulayan Madaci, karamar kuma Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To bismillah Dachi.
To na ji kasafin kuɗi, muna yi wa wannan kasafin kuɗin fatan alkhairi. Allah ya sa ya taɓa talakan Najeriya. Sai dai kiran mu ga su ƴan majalisa, don Allah kar su yi ma wannan kasafin kuɗi shigan gizagizai, kamar inda a yi ta kuka da ƙorafi har aka sa a kora wani daga cikin ƴan majalisa. To ba ma so mu ga irin wannan ya kowa faruwa a wannan kasafin kuɗi. Muna musu fatan alkhairi, su ma ƴan majalisa Allah ya ba su iko aiwatar abin da ya dace. Ya wuce neman Madaci, karamar hukuma Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu kaɗa zuwa jihar Nasarawa. Waye a Nasarawa?
Musa, kana magana da Musa daga nan Nasarawa.
To Malam Musa, bismillah.
Assalamu alaikum, alhamdulillah. To gaskiya mun yi farin ciki da wannan abun da kaddama wa mun na kaddarin Allah sa ya amfani talakawa gaba daya da kasa gaba daya.
Amin summa amin.
Gode sunafa.
Yawa, to mun gode kurai da gaske Malam Musa. Bari mu je jihar Katsina. Wadai ne a Katsina?
Ana tare da Musa dan yo mai lemu a Katsina.
To Malam Musa na biyu. To bismillah.
Mun je muna mai shugaba fatan alheri, ubangiji Allah ya sa alheri a cikin wannan bajet da aka yi.
Amin. Mun gode, mun gode da kai kokarin takaitawa. Jama'a, haka muke so a rika takaitawa saboda kuma ƴan baya su rika samu suna tofa albarkacin bakunan su a kan wato ra'ayi da muke nema daga gare ku, shine kasafin kuɗi na shekarar 2018 wanda shugaba ya gabatar daga majalisun ƙasa. To kai ne muke neman ra'ayin ku, idan kuka kwatanta da irin abin da aka yi a bara, kan shi ne muke kokari mu same ku. Muna da kira daga Gashuwa.
To assalamu alaikum, mai magana Ali Raf kana Gashuwa, babban auditor general na kungiyar murya talaka na Najeriya.
To bismillah Alhaji Ali,
wannan karan farko ɗan majalisu sun burge mu, sun baiwa shugaban ƙasa haɗin kai. Fatan mu dama, an ce kasafin kuɗi ba wai kasafin kuɗin ake cirewa gaba ɗaya ba, manufofin gwamnati ake cewa ta za ta kashe kamar trillion 9. To ba lallai bane ta kashe. To da fatan kuma za a yi wa talakawa aiki su daina ji a jiki, su samu sa'ida, su samu rayuwa. Babu abin da talaka yake so illa ya samu abubuwa guda biyar: fannin ruwa, lafiya, hanya da asibiti da sauran aikace-aikacen gona. To ya kamata in ga wannan fannin saboda talaka ya samu ci gaba.
To mun gode kwarai da gaske. Yanzu bari mu je Kano. Kuma wane ne a Kano?
Muna magana da engineer Isa da mu.
To Malam Isa, to muna sauraron ka.
Fatan mu akan wannan kasafin kuɗi da aka yi, muna fata a yi aiki da shi, ba wai kasafin ba kamar yadda aka yi wancan karan. Amma mu ban magani a ƙasa ba gaskiya, mu talaka, saboda kamar da muku fata alkhairi fidda rediyon America.
To mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar, da fatan mahukunta sun saurari abin da kake faɗi, kuma za a kula a ganin cewa ya shafi talaka. Bari mu je mu sake komawa jihar Nasarawa. Wane ne a Nasarawa?
Assalamu alaikum, gidan rediyon BOA, sunana Sale Abdulkadir daga Nasarawa.
To bismillah man sani.
Gaskiya da aka yi a wannan, gaskiya mu dai abin da muke roƙo ga General Muhammadu Buhari, da gaji an zo an abin kasafin kuɗin nan ba wani ja'in ja a kai. To Allah ya sa dai a mana aiki a bisa abubuwan da muke bukata, a mana aiki a kai. Na gode, tashi lafiya.
Mun gode kwarai da gaske man sani daga Nasarawa. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Abdulrashid Lani da Borno, karamar hukumar Arewa kula daga Taraba.
To Malam Abdulrashid, bismillah.
Na gode wa yan majalisu da suka bamu da
mun rasa Malam na Taraba. Layin ka ya tsinke, Malam Abdulrashid, da fatan zaka sake kiran. Bari mu sake kadawa jihar Kano. Wane ne a Kano?
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da alabar Malam na Kano, kuma mun rashi wannan layi. To bari mu je mun samu kira daga Abuja. Wane ne daga birnin tarayya?
Abubakar ne, Abubakar Musa ne daga Abuja.
To Abubakar Musa, bismillah.
To maganar kasafin kuɗi zai gaskiya abun ya mana kyau a wannan lokacin, ba samu turiya ba sosai. Amma abun lokacin ƙara kaga maganar bashi nan gaskiya yana kama cikas a ƙasar nan. Ni yana kira da su da Allah wannan abun maganar karɓan bashi na da su da shi a yanzu dai a wannan lokacin, a ci gaba da mana abubakar maza.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna?
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baba Yakuma ce, ina maka barka da dare.
Ina ansa
Adamu Jeje daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Nigeria.
To Adamu Jeje,
ma ni gaskiya dangane da wannan kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya gabatar a ranar Talata, ba shakka za mu fata alkhairi. Amma fa idan muka duba duk wani kasafin da aka yi a kullum na kuɗi hawan wannan gwamnati, ni ban ga dai wanda ya amfani a Arewa ba. Da wannan muke san shugaban kasa ya soke kunnan da ake na magana na Arewa daga kurjuwa Arewa nan mu tabbatar ya tabbatar ya sa cikin wannan kasa su kudi. Dan wannan shine zai nuna mana cewa lallai dan yake namiji amma ba haka ba ko wannan kasa su kudi kai dai an ta kaura su amfana da shi wanda ba shi muke fata ba. Kuma bashi ba ma fatan bashi gaskiya ba ma so a ci bashi. Amma takara duk wani gwamnati da yake bashi kar a bashi dama kowaye. Kuma ba namu na Kaduna ba da kasu ina ku fata alkhairi.
To mun gode kwarai da gaske wato Adamu Jeje kenan daga Kaduna kuma da wannan kira ya daka ne muka kawo karshe mun gode ma duk waɗanda suka samu dama suka kira mu akan wannan shiri. To yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni daga kasar Ghana.
Wasanni a takaice.
Za mu fara labarin wasannin ne da labaran kwallon kafa a nan kasar Ghana. A ƙarshen wasan Premier League Ghana ƙungiyoyin wasa uku sun kafice daga wannan rukuni zuwa Division 1 sune Bolga All Stars ta Mayuf da Accra Great Olympics. Technical Director hukumar kwallon kafar Ghana Francis Otiakentin ya ce burin mutane ya yi sama kowa na dokin ganin Black Stars ɗin kasar Ghana ta lallasa kasar Masar a ranar Lahadi musamman kasancewar Kwesi Appiah ne ke koyar da ɗan wasan na Ghana domin a wancan karo da Ghana ta lallasa EU da goluka 6-1 Kwesi Appiah ne ke rike da ragamar koyar da ɗan wasan Ghana shekaru hudu da sun ka shuɗe ko da yake shi Kwesi Appiah yana shirya ɗan wasan ne wa shekarar ta 2019. Tsohon mai tsaron gida na Accra Hawks of Oak Sami Aje ya ce ya dawo ya kuma shiryawa duk club da zai nemi ya yi masa wasa musamman Hawks of Oak ya ce duk club da zai dauke shi zai amfana da kwarewarsa da yake da shi wurin tsaron gida kuma zai amfani shawararsa. Tsohon mai tsaron gidan kuma na FC Ashdod din kasar Isra'ila ya ce ya shirya 100%. Michael Essien wadda tsohon dan wasan Black Stars din Ghana ne ya yi barazanar kai karan Panathinaikos na kasar Girka ga hukumar kwallon kafar duniya saboda kin biyewa umarnin hukumar ta biya shi kudin da ya kama euro 419. Dan wasan kwallon Italia Andre Pirlo yayi wa duniya bazata da ya bada sanarwar kawo ƙarshen sana'arsa na kwallo. Tsohon dan wasan na Juventus AC Milan kuma dan wasan tsakiya na Italy da ya ci kofin duniya shekara ta 2006 yanzu yana wasan sa ne a New York City FC ya bada sanarwar ne a ranar Litinin da ta shige. Captain din Real Madrid Sergio Ramos ya bayyana cewa Cristiano Ronaldo ya harzuka da fama da yake ta yi wurin jefa kwallo a raga a La Liga. Ronaldo a cikin wasanni uku na league babu ko kwallo da ya saka a raga sai dai a nasarar da sun ka samu akan Tottenham a wasan tsakiyar mako na Champions League ya jefa kwallo a raga. Da labarin Fosu-Mensah za mu karkare labarin wasanni. Kasar Netherlands ta gayyaci Timothy Fosu-Mensah zuwa babban kungiyar wasa ta kasar Yamaye wa Kenitata wadda ya samu rauni a gwiwarsa. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin na wannan makon. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sanarwa ga dukkan fadin duniya daga gwamnatin Amurka. Daki layukan Hezbollah yana sahun gaban abubuwan da Amurka ta baiwa fifiko. Wannan ne ma yasa mai kula da tsara yaki da ayyukan ta'addanci na Amurka, Northern Cells, ya bayyana lada mai tsoka akan wasu fitattun shugabannin Hezbollah a ƙarƙashin shirin ba da kyauta ta musamman na ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Gwamnatin Amurka tana shelan ba da lada mai tsoka da ya kai haddala Amurka miliyan 7 ga dukkan wani ko wasu da suka bayar da bayanai na inda za a samu damar kame Talal Hamiya. Shi dai wannan ɗan taliki Talal Hamiya a alakanta shi ne da harin ta'addanci har ma da sace mutane a garkuwa da su musamman ma Amurkawa. Hamiya shi ne jagoranci ƙungiyar Hezbollah wajen aikata ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa musamman ma ƙungiyar nan ta jeka nayika mai ikirarin tsaro. Wadda ita ce ke da alhakin zubi da tsarin kai duk wani hari da ƙungiyar za ta kai a wajen Lebanon. Wannan hararen sautari suna auna Amurkawa ne da Yahudawa. Har yau Amurka ta yi alƙawarin ba da takwicin dala miliyan 5 ga dukkan wani wanda ya ba da bayanan da za su kai ga sanin mabuya ko kame tare da gurfanar da Fouad Shakur. Shide Shakur shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandojin Hezbollah a Lebanon, kuma yana cikin manya-manyan 'yan majalisar 'yan jihadi na ƙungiyar, wanda wannan ita ce babban majalisar ƙungiyar ta Hezbollah. Shakur ya taka muhimmin rawa a ayyukan da sojojin na Hezbollah a ƙasar Syria suke yi, kana shi ne kan wa'uwar gami wajen ƙaddamar da harin shekarar 1983 wanda aka kaiwa wani jirgin ruwan Amurka hari a Beirut, wanda ya musabbabin kashe sojojin ruwanta har su 241. Wannan dai shi ne bayyana ba da ladan farko game da ƙungiyar ta Hezbollah a ƙarƙashin shirin bayar da kyauta ta musamman tun a cikin shekaru 10. Bayyana wannan kyautar yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake son a bi domin kassara wannan ƙungiya ta Hezbollah, inji Jakada Sales. Ya ce sai ƙungiyar ta Hezbollah ta daina amfani da ta'addanci da ta da hankalin jama'a wurin cimma manufofinta, har kullun ko Amurka ita da ƙawayenta ba za su daina ganin sun tarwatsa dukkan wasu kayayyaki da hanyoyin samun kuɗin shigar ƙungiyar ba, wanda take amfani da shi wajen aiwatar da wannan ɗanyen aiki nata. Don haka jama'a, idan mutum na da wani bayani da zai kai ga kame kowanne daga cikinsu, wato Talal Hamiya ko Fouad Shakur, to su tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka na kusa da su, ko kuma su aike da saƙon email ga info@rewardsforjustice.net ko kuma mail@rewardsforjustice.net, ko kuma mutum yana iya kiran wannan layi mai lamba kamar haka: 1-800-877-3927, ko kuma ya aike da wasiƙa ga wannan adreshi kamar haka, wato Reward for Justice, Washington DC, 205-503-USA. Ana ba tabbaci ga mai aiko da saƙo cewa ba za a bara raba bayanai game da shi ba muddin ya aiko. Wannan ita ce sanarwar ga jama'a a duk faɗin duniya daga gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne na labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya isa Beijing a yau Laraba, ziyararsa ta farko a matsayin shugaban Amurka ƙasar da ya saka wa ido galibi da kallo wani iri a yunkurinsa na samar da ayyukan yi a nan Amurka. Batun cinikayya shi ne jigo kan ajandarsa da kuma batun Koriya ta Arewa. Jami'an Fadar White House suka ce shugaban na Amurka yana da niyyar matsa a China lamba kawar Koriya ta Arewa, kuma babbar abokiyar cinikayyarta ta hura Koriya ta Arewar wuta ta yi watsi da shirin nukiliyarta, wadda shi ne jigo a jawabi da ya gabatar a majalisar dokokin Koriya ta Kudu sa'o'i kamin ya tashi zuwa China. Jam'iyyar Democrat ta samu tagomashi a zaɓuɓɓukan da aka yi jiya Talata a duk faɗin Amurka. Ta samu nasarar samun lashe kujerar gwamna a jihohin Virginia da kuma New Jersey. Dan jam'iyyar Democrat Ralph Northam ya samu nasara a zaɓen na Virginia, a zaɓen da babu tabbas kan makomarsa. Ya doke dan jam'iyyar Republican Eric Gillespie a zaɓen da zai maye gurbi ko kuma zai gaji kujerar gwamna daga hannun Democrat Terry McAuliffe. Northam, wadda hali yanzu shi ne mataimakin gwamnan jihar ta Virginia, yana kan gaba a yawancin ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kafin Eric Gillespie ya fara wato tallace-tallace na ƙalubale ga shugabancinsa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya. Sai kuma da safe za ku je wasu abokan aikinmu dake da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikata na sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Malama Julie Gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni, da injiniyanmu na wannan dare Malam Carl Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A kwana lafiya, kuma Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin.